أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yabo mai tarin yawa a gare shi marar iyaka da ya sake haɗa mu a wannan marice na asabar bakwai ne ko shida ga watan Ramadan a shekara ta 1437 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shi ne 11 ga watan shida a shekara ta 2016 na lissafin miladiya. A darasinmu na shida kenan a wannan wata mai albarka a karatun da muke na tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon hali daga littafin Malam Abdulrahman Ibn Nasir al-Sa'idi. Kuma ba tare da ɓata lokaci ba, jiya mun tsaya inda malamin yake bayyana mana abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata dangane da cewa hukuncin komai yana komawa zuwa gare shi na saɓanin da ke tsakanin dukkan mabambanta wajen ra'ayoyi, waɗanda suka kafirta da waɗanda suka yi imani duka za su tsaya gaban Ubangiji Allah Maɗauki, kuma zai ba kowa sakamakonsa. To dai faɗi wannan a dunƙule, yanzu kuma zai tafsiri, zai bayanin daki-dakin yadda kowa zai karɓi sakamakon nasa, sai fara ambatan yadda kafirin za su karɓi sakamakonsu. Shi ne Malam Sa'idi yake cewa thumma akhbara an hukumihi bainahum bil qisti wal adl. Sannan sai Allah ya bada labari dangane da hukuncin da zai musu su waɗannan al'umma guda biyu ko ɓangarori guda biyu, hukuncin da zai a tsakaninsu bil qisti wal adl, wanda zai yi shi da adalci babu zalunci, domin Allah Maɗauki dama baya zaluntar bayansa. Amma rabbuka bidhallamil abid, inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. A wurare da yawa yana ga cikin ka'ida sananniya cewa Allah subhanahu wa ta'ala baya zaluntar bayi. Duk abin da mutum ya samu na sakamako a lahira, to in ya bincika ko ya tabbatar ba magancin bincike, za a nuna masa kuru-kuru cewa aikinsa ne ya kai shi zuwa ga wannan sakamako ɗin, amma ba zalunci ba. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى idan kai aikin alheri ko mai kankantar sa to zaka ganshi ma'ana za a nuna maka sakamako haka nan wanda yayi aiki mummuna shi ma Allah zai nuna masa sakamakon sa Allah baya zaluntar bawa baya bukatar ya zalunci to shine Allah mu duke ce fa ammal ladina kafaru amma waɗannan da suka kafirta ai billahi wa ayatihi wa rusulihi suka kafirce wa Allah ba su imani da shi ba suka kafirce ayoyin Allah da manzannin Allah duk ba su yarda da su ba Allah sai ce fa u'adzibuhum adaban shadida to zan azabtar da su azaba mai tsanani wannan yana nuna mana Allah azaba sa mai tsanani ce kuma dan ya kara tsoratarwa domin idan mutum ya kafirta ya je wa Allah ba shi da imani to ba zancen kuma tausayi Allah yana da tausayi Allah mai tausayi ne kamar yadda an mata i'lamu anna Allah ghafurur rahim wa anna Allah shadidu i'lamu anna Allah shadidul iqabi wa anna Allah ghafurur rahim ku sani cewa Allah mai tsananin ukuba ne to kuma amma Allah kuma har yanzu mai gafara ne mai jin kai da gafararsa da jin kai suna nan tare da shi siffa ce da yake wato siffantuwa da su da'ima amma fa ya faɗa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha duk wanda yake son a ji kansa a tausaya masa to kada ya mutu akan kafirci idan mutum ya mutu akan kafirci to wannan babu tuba babu gafara babu yabewa sai azaba amma da mutum zai mutu da imani amma akwai zunubi zunubi ba kafirci bane ya mutu yana kaza ya mutu yana kaza ko da babban laifi ne ya mutu yana yi in dai ba shirka bace ba kafirci ba to Allah akwai sa ran Allah ya gafarta masa sannan kuma ko ma ba a gafarta masa ba a ƙarshen lamari bayan an azabtar da shi za a fidda shi saboda imanin nan amin da shi aljanna wannan ya nuna mana muhimmancin imani da Allah da kuma imani da abubuwan da Allah ya wajabta imani da su Allah ba shi da alaka da kowa ta jini tsakanin mu da shi ba shi da ɗa ba shi da uba ba shi da wa ba shi da ƙani alaƙar ita ce mu bayinsa ne in mun bauta masa ya ba mu sakamako mai kyau in ba mu bauta masa ba kuwa ba zai ji damuwar ya azabtar da mu ba tunda dama mallakarsa ne Allah kuma ba a tuhumarsa akan mallakarsa Allah gafarta mana baki daya to sai yake cewa fa u'adzibuhum adaban shadida zan azabtar da su azaba mai tsanani fi dunya wal akhirah a duniya da lahira kun ga nan an ambaci wuri biyu za a yi wannan azabar za a yi kin a duniya za a yi kuma a lahira to gashi malai bayyana mana shi amma azabud dunya amma ita azabar duniya yadda za ta kasance shine sai ce fa huwa ma asabahumullahu bihi min alqawari' والعقوبات المفاحدة والقتل والذل wato abinda zai Allah zai same su da shi shine ma asabahum Allah bihi abinda Allah zai same su da shi ma'ana Allah zai sa abun ya kama su ya same su min alqawari na tsoratarwa abubuwa da suke kunkusar rayuwa su tsorata mutum daga alqari'a musa alqari'a abinda zai kunkushi zuciyar mutum ya likita shi ya firgita shi ya hana shi zaman lafiya da nutsuwa to Allah zai firgita su duk mutumin da bai imani da Allah ba da wahala ka ganshi da nutsuwa la'alla yana da nutsuwa wajen abin da bai ci wajen makwanci wajen duniya ya fantama wani abu amma a zuciyarsa ba shi da nutsuwa to duk tashin hankali Allah madauki zai hada masa saboda rashin imani din nan wal uqubat da kuma uquba al mushahada wanda za a gani mutane za su gani yau a jefo musu wannan bala'i gobe wannan bala'i jibo wannan bala'i mun ji ai Allah muke ba mu labari a cikin alqur'ani a wurare da yawa yadda ya halakar da al'ummomin da suka gabata ko yadda aka halakar da adawa da samudawa wani a tu a aiko musu iska iska kaga dai iska yadda dan adam Allah ke kare shi a ta da iska kaga ta ta da dakuna ta ta da rufi amma sai ga dan adam yana tafiya Allah ya bashi balance ya tayawo Allah na kada iskar da karfi to su kuma Allah sai turo musu wata da tafi wannan dan adam ba zai iya tsaya mata ba sai a kukuki mutum tun daga ƙasa kamar yadda bishiya take daga ake ciro ta daga ƙasa haka za a yi watsi da mutum kuma su manya-manya ne adawa haka za aka turo samudawa ma Allah ya halaka su mutane daban-daban mun zan har fir'auna yadda Allah ba mu labarin yadda ya halaka shi waɗannan uquba sai mu shahada an samu waɗanda suka gani kuma gashi mu Allah madauki ya ba mu labari a cikin alqur'ani wal qatl da kisa in aka go yaki Allah ba da dama a kashe su wal dhill da kuma kaskanci duk wannan abun ya shafi waɗannan da suka kafirta kaskanci ku duba ku ga yadda Allah madauki ya kaskanta yahudawa yahudu saboda abin da suka yi wa Allah subhanahu wataala na izgilanci da abubuwa da yawa sai da Allah ya kaskanta su a duniya yahude ba dai ya ɗaukaka ba sai ta hanyar wani wanda ba shi ba kun kula da wannan dole in suna son karfi sai dai su buta hanyar manya-manyan kasashe su ba su kariya amma ba Allah ya sanya kyama da tsana a zuciyar duk dan adam ba iya musulmi ba dangane da yahudi kun lura da haka wannan kasanci ne in kaga sun dagu to ta hanyar wasu manyan kasashe ne suka ba su kariya kamar da muke gani a zamanin yanzu wanda dama can haka ake to sannan sai ke cewa wa ghairu zalika mimma huwa namudajun min azabil akhirah da makamancin waɗannan wanda alama ce ko sample ne shine namudaj misali na azabul lahira wa adu amma azabul akhirah amma ita azabul lahira din sai ce fa huwa at-tammatul kubra ita ce mafi girma musiba mafi girma wal musibatu al-udma ita ce dai musiba wadda tafi girma at-tamma ita ce dai duka musiba al-kubra duka da al-udma ma'ana su daya abinda shine dai yafi komai girma ala sai ce menene wannan ku saurara huwa azabun nar ita ce azabar wuta wutar da dan adam ba zai iya jure mata ba amma kuma ba yadda zai fama asbarahum ala an-nar yadda alam yake ba mu labari me yake hakurin su ma'ana hakurin da ba yadda zakai ana kiran su dai haka amma ba inda zaka ba yadda zakai kuka ba zai amfani ba kullama nadjat juludukum badalnahum juludan ghayra ali yadukul adab haka Allah zai ta azabtar da su duk lokacin da fata ta maile ta tauye ta kone ta zagonye sai Allah madauki ya mayar musu wata fata a sake sabuwar fata a ci gaba da azaba haka za a ce wa duk mutumin da ya shiga wuta kuma zai dawoma a ciki haka zai zama ka duba ka gani dan adam ina kaga lokacin da ina kaga karfin da zaka iya hakuri da wutar lahira bayan ko wutar duniya nan mutum ba zai iya hakuri ya damke ta a hannunsa ba duk yadda mutum yake ya damki wuta garwashin wuta ya matse shi a hannunsa ya shuru ba zai iya ba sai wasu wani lokaci haka wani halaye na musamman yawwa amma mutum ya iya hakuri da wuta ba zai iya ba to ballantana wutar jahannama wadda ba ta iya kwatantuwa wajen girmanta da zafinta da tsananinta in an kwatanta ta da ta duniya sai ce ala wa huwa azabun nar wa ghadabul jabbar da kuma fushin ubangiji a ce Allah ya yi fushi da kai shi kadai ya isa azaba shi kadai ya isa azaba ku duba kishiyar wannan yayin da ɗan aljanna za su shiga aljanna Allah subhanahu wa ta'ala zai bayyana a gare su su gan shi a hakikanin yadda Allah yake Allah shi ya san yadda yake sai ya zo ya bayyana ɗan aljanna su gan shi ɗan aljanna sai kafin ya bayyana sai ya tambaye su me kuke so na ni'ima wace ni'ima kuke so sai su ce ya Allah wace ni'ima ce ba kai mana ba ka gyara mana makwancinmu ga abinci duk abin da muke so muna samu sai bayyana a gare su sai su ji cewa ganin da suka yi masa ya fi aljannar daɗi saboda yardar da suka samu daga Allah cewa Allah ya yarda da su ya amince da su ga su a cikin gidan daɗi to ina kuma a ce Allah ya yi fushi da kai Allah ya ce ko kallonka ba zai ba kamar da yake faɗa a wasu wurare wasu nau'o'in laifuka a wurare da yau Allah mai kina ba mu labari wala yanzuru ilaihim ba zai kalle su ba in aka ce Allah ba zai kalle ka ba to ya yi fushi da kai wanda Allah ya fi shi da mu da shi kuwa ya riga ya gama yawa Allah ya tsare mu daga fushin Allah sai shi wa qurmanihim da kuma hana su da za a yi thawabul abrari ladan mutanen kirki thawabi da ake barwa lada da sakamako da za a biya mutanen kirki to su ba za a ba su ba duba ku ga aljanna Allah madauki ya ambata cewa a cikin aljanna lahum fiha ma yasha'un abinda za su samu a ciki shine duk abin da suke so a wata ayar ma tashtahihi al-anfusu abinda duk rai yake so duk abin da kake so kaga duk din nan ta koshi komai fa babu wani abu da aka cire duk abin da kake so to akwai shi aljanna sawa'un nan ka san shi ko baka san shi ba wani abun ma a can za ka san shi kuma da Ibn Abbas ya ba mu labari da amma duk abin da muke ji an faɗi sunansa a aljanna akwai na wani ɗan itace da akwai shi a duniya mun san shi to abin da ya haɗa su kawai sunan ne ɗanɗanon da daɗin in garɗi ne garɗi in zaƙi ne zaƙi in menene duka daban da na aljanna daban da na duniya daban to kuma sai aka zo aka ce duk abin da kake so komai kake so kawai sai ka same shi to amma idan mutum bai samu wannan ba mene sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana har yanzu shi ma a hadisi kudusi Allah madauki yana fadi a hadisi wanda yake Qudsi cewa a'adattu li ibadi ma la aynu ra'at wa la udhunu sami'at wa la khatara ala qalbi bashar nayi wa bayina tattalin wani abu wanda babu idan da ya taba gani sa duk abin da kake gani to babu shi a aljanna ai mana na aljanna ya fi shi ba irin wannan bane kuma a aljanna komai kake gani na dadi sannan wala udhunun sami'at babu wani kunne da ya taba jin labarin abin da ke cikin aljanna dan haka duk abin da muke karanta da misalan ne hakikanin sai mutun ya je zai ga kai sai Allah ya ce wala khatara ala qalbi bashar abin ma da aka yi musu tattali bai taba da rusuwa ya da rusu a zuciyar mutum ka taba tuno shi in ka zauna kai ta tunanin dadin duniya da kaza da kaza da kaza to duk abin da zaka gani ba na aljanna ba na aljanna ya fi wannan dole ne mutum ya kamata mutum ya yi kansa fada in dai aljannan nan ba a samu ta sai da imani to don Allah ban Allah kai imani aljannan nan ba a samu ta sai da aikin kirki kai aikin kirki aljannan nan ba a samu ta sai da da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ka zama ko ya wajiba ka zama mai da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka samu wannan ranar da mutum zai zo ya shiga ya rasa sakamako irin wannan nadama zai kuma a ranar da nadama ba za ta yi masa amfani ba babu komai babu cewa a dawo duniya a sake rayuwa a sake lale in tuba in gyara halina in yi aikin kirki kuma in sake mutuwa Allah zai ce wa mutum kalla innama mene innaha kalimatu huwa qailuha dan adam kalma ce ko zai faɗe ta da zai ce ya Allah rabbirji'un ya ubangiji ka dawo da ni mana in koma duniya in tuba la'alli a'malu salihan ko zan aikata aikin kirki Allah sai ce masa a'a magana ta kare lokacin duk da zaka ce kai wannan irin tunanin ya wuce babu magana yanzu sai azaba Allah tsare mu Allah sa ba za mu yi wannan nadama ba ya Allah muna roƙonka duk wanda ke zaune a wannan wuri Allah ka sa ba zai nadama ba a ran tashin alkiyama sannan ya ci gaba da cewa wa hurmanihim thawabul abrar wa ma lakum min nasirin bayan wannan sai ya ce kuma ba su da mataimaka babu wani wanda zai taimake su kada ka ji tsammani cewa akwai wani ko wani abu da zai kare mutum daga azaba in mutum ya mutu da kafirci to babu wanda yake sai taimake shi yana kallo da uwa da uba kowa yana shakansa ran tashin alkiyama fa uba baya taimakawa da da baya taimakawa uba kaga dai danka da kake son kake son shi yanzu a duniya ya taimaka ma da wannan ya taimaka ma da wannan da girmamawa da me ran tashin alkiyama ran da za kowa zai kama gabansa in aka ce ga wani misali wani malami yana bada misali irin wannan idan aka zo aka ce gashi an auna aikinka abin da ya rage maka kawai ka shiga aljanna saboda kyawawan ayyukanka sun gaza sai an samu ladan raka'a biyu sannan za ka shiga aljanna sai ka waiwayi ɗanka ɗanka sai ka ce masa ba ni ladan raka'a biyu man a ɗora a nawa saboda in shiga aljanna ɗan nan zai buɗe baki ya ce baba ta kaina nake ni ma ba zan iya baka ba ladan raka'a biyu ku duba ku gani kowa ta kansa yake uban shi ma inda shi ne a wannan halin haka zai ce wa ɗan a'a ina yau ba zan iya wannan abun ba don haka kowa ya duba aikin kirkin da zai yi yadda zai masa irin wannan amfani ran tashin alkiyama sai ce wa malakum min nasiri yansurunahum min azabillah waɗanda za su taimake su daga azabar Allah la man za'amu annahum shufa'a'u lahum inda Allah ba waɗanda su suke riya cewa za su zama za su cece su ran tashin alkiyama ba ceto ba ƙarya ba ne ceto gaskiya ne amma Allah ne ke tsara a yi ceton shi zai zaɓi wanda zai yi ceton shi zai zaɓi wanda za a ceta shi wanda zai yi ceto Allah zai zaɓe shi ne don girmamawa gare shi don a ranar a lahira kowa ya ga girman wani Allah ya ƙara ƙarfafa girma da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba shi dama ya ceci al'umma kun ga wannan an nuna darajar manzon wannan kun ga shi yasa aka kira maqamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ceto al-shafa'atul uzma idan malmisi kiranta wanda za a je wurin annabawa annabi adam a je go annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi nuhu duk a ce su zo su yi ceto su ceci mutane su roki ubangiji ayi hisabi kowa daga cikin su ya ce bai isa ba zai ba sai sai ku zo ku je wurin manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a zo wurin sa sai ce ana laha ku ce ni ne ku na cancance ta to wannan shi ake cewa al-maqamul mahmud al-maqamul mahmud din nan zabe ne daga Allah mun fahimci abu don haka ashe Allah ne yake zaben mutum ya karrama shi ya girmama shi ba anan duniya zaka ce kai ka zabuwa ne ka fare masa dan a tun anan duniya saboda shi zai cece ka a lahira ka zabu wani malami wani wali wani shehi kai ce masa ibadar da Allah ya cancanta kaiwa wai da san ran cewa ran tashin alkiyama zai cece ka ka bautawa Allah kai da shi sai Allah ya sa wanda baka sani ba ma wanda yafi wannan walittaka sai zo ya cece ka mun fahimci abu ne yau don haka Allah ne yake ce to don haka da wanda kuke mutum ke zaton zai cece su wala man ittakhadhuhum awliya min dunihi ko kuma wadanda suka rike su waliyai ko ma bayan Allah suka yi watsi da Allah suka koma suna bauta musu duk ba za su taimaka musu ba wala asdiqahum ko kuma abokan su duk abokantaka tsakaninka da abokinka yadda yake son ka to ran kiyama ba zai zo ya taimaka maka akan wani abu na lada ya baka ladan sa ko ya ce bari ya dauke maka wata azaba da za a yi maka ko ya cece ka ba ba zai iya ba wa aqribain ko dangi na jini makusanta da uba uwa kanwa yaya da makamancin wannan duka babu wala anfusuhum yansurun kai su kansu ba za su iya taimakon kansu ba dan kaga kenan ashe babu wani taimako in dai mutum ya mutu a matsayin kafiri Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga aukawa cikin kafirci da fushin Allah wannan shine sakamakon kafirai wa amman ladina amanu Allah ce amma waɗanda suka yi imani بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وغير ذلك مما أمر الله بالإيمان به وإن سك إيمان دا الله دا ملائكة الله دا لتفن الله دا منزل الله دا تاشي باين متوى دا كما مكمن تنوى أن ندي دا كتين أبين دا الله يؤمر نيسي وعي إيمان دا شي وعمل الصالحات كما سك أيكة أيكي نقري أيكي نقري منين أيكي نقري أيكي دا أكا يشي بس سنر منزل الله صلى الله عليه وسلم alladina amanu wa amilu salihati yazo a wurare da yawa a qur'ani abinda ake nufi da amanu amanu wa akhlasu amilu salihati kuma suka yi aiki gurgudan sunna wannan ya nuna mana sharuɗan nan guda biyu na karbar aiki wanda kullum ana bayyana mana su cewa ikhlasi da kuma mutaba'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ma'anar innal ladina amanu wa amilu salihati aiki ba zai zama salihi ba sai idan an bi sunna sannan kuma ba za a karbe shi ba dama sai akwai ikhlasi akwai imani kin sai bayyana mana yace wadannan as-salihat din al-qalbiyya wal-qawliyya wal-badaniyya sawa'un na zuci ayyukan zuci da dogaro ga Allah da takawa ku ga duna a zuci suke da hakuri da imani da mai da lamari zuwa ga Allah duk wadannan a zuci ake ba da gabubban jiki ake yin su ba da baki ba to kuma salihat ne ko sannan alƙauliya sune ayyukan da ake da baki faɗin la ilaha illallah wanda shine mafi girman abin da dan adam zai faɗa da faɗin alheri da yin gaskiya kame bakinka daga zagi da cin mutunci da ƙazafi duk waɗannan abubuwa ayyuka ne da mutum zai yi na alheri wal badaniya da kuma na jiki da sallah da haji azumi shi ma na jiki ne da sauran abubuwa da mutum zai da jikinsa da'a ga iyaye da taimakawa iyaye da yi musu aikin da za su gamsu su yi maka addu'a ta alheri duk wannan aiki ne na gaɓuɓɓa da Allah maɗauki zai ba wa mutum lada a kai allati ja'at bi shar'iha almuslimun waɗanda musulmi suka zo da shari'arsu wa qasadu biha rida rabbil alamin kuma suka aikata su suna neman yardar ubangiji to wanda suke da wannan sifa Allah sai fayuwaffihim ujurahum Allah zai cika musu ladansu dalla dalika yace wannan abun yana nuni ala annahu yahsulu lahum fi dunya thawabun li a'malihim anan duniya ma za su samu wani abu na ladan aikin su min al ikrami karramawa da za su samu Allah ya karrama su ya girmama su wal izazi yabuwa yadda su zama su ne manya waɗanda saboda imanin su Allah madaukaki ya girmama su a duniya ya ba su khalifanci a duniya saboda tsayawarsu ga sharaɗin da muka karanta jiya biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal nasr da taimakon da zai musu wal hayati tayyiba da kuma rayuwa mai daɗi yace wa inna ma tawfiyatul ujuri yawm al qiyamah sannan kuma zai cika musu wannan ladan ran tashi al qiyamah kun fahimci me yake nufi anan idan mutum yayi aikin banza yayi kafirci ba gashi can mun ji ba Allah madauki zai masa azaba fi dunya wal akhirah to haka idan yayi aikin kirki Allah zai masa dadi a duniya kuma ya samu dadi a lahira to wasu bangarori kamar waɗannan Allah ya karrama shi ya fitta shi daga kaskanci Allah ya bashi khalifanci da sunan jagoranci da shugabanci irin yadda Allah ya biya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama cewa yan shekaru kadan bayan tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan rasuwarsa Allah ya ba su duniyar kusan rabin duniya a karkashin su take wannan saboda biyayyar su ga Allah Allah ya karrama su sannan ya taimaka musu wannan taimakon kuma alama ce ta cewa akan gaskiya suke domin Allah madauki ba zai taimaka wa mutumin da yake kan bata akan ƙarya ba wannan mun sha magana dai akai sannan kuma ya ba su rayuwa mai dadi rayuwa mai dadi ba lalle ana nufin rayuwar fantamawa da arzikin duniya da kudi ba ita ake nufi rayuwa mai dadi ana samun ta ko akwai talauci in kana da wadatar zuci kuma duniyar baka dauke ta da muhimmanci ba yadda take zuwa haka ka dauke ta da sauki ya zama Allah ya sanya maka duniya a tafinka ba a zuciyarka ba to sai kaga cewa Allah ya maka kwanciyar hankali da rufin asiri da nutsuwa amma ba lalle ne kuma zaka ga ai kishiyar haka wani ga dukiyar ga komai amma Allah ya hana masa hayatin tayyiba ko rayuwar ba ta da dadi a gare shi ba shi da nutsuwa ba shi da kwanciyar hankali kullum tunaninsa yadda zai kare kansa tsoron a kawo masa fashi a hali da sauransu ya ba tarbiyya sun lalace saboda ba a ba su tarbiyya ba kaga ba zancen nutsuwa yau ɗansa ya je ya kashe wani yau ɗansa ya yi fyaɗe yau ɗansa ya yi menene ina dadi a wannan rayuwar amma wanda ba shi da wannan Allah madauki bai ba shi wannan ba wannan da duk yana da i'tibarat na kallonsu to wannan ma wata girmamawa ce Allah zai musu sannan kuma nan tashin alkiyama sai Allah ya musu tawfiya tawfiya shine cika wannan sakamakon shine shi yasa yace fayuwaffihim ujurahu ma'anar kenan a duniya za su samu wannan dadi sannan a lahira sai a ba su ran tashin alkiyama a ba su cikakken sakamako shine shi wa innama tawfiyatul ujuri yawmal qiyamati cika sakamako zai zo ne ran tashin alkiyama yajiduna ma qaddamuhu za su samu abin da suka gabatar min al khayrati na aikin alheri muhdaran haka a halarce Allah zai halarto musu da kayansu a ba su ladansu muwaffaran a cike babu naqas fayu'ti minhum kullu amilin Allah zai bai wa a cikin su a cikin mu'mine kenan fayu'ti Allah zai ba wa kullu amilin kowanne mai aiki ajran amalihi aikin wato sakamakon aikin sa wa yaziduhum Allah kuma ya kara musu min fadlihi wa karamihi ya kara musu falalasa da karamcin su domin dama shiga aljanna ai Allah madauki ko in ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa shiga aljanna da me ake shiga aljanna in mun kalli abin ta bangaren cancanta ana shiga aljanna ne da rahamar Allah rahamar Allah shi sa mutum ya sake shiga aljanna ba aikin sa ba aiki sababi ne ko bima kuntum ta'malun da Allah yake faɗa a wurare da yawa a cikin alqur'ani ku shiga aljanna sakamakon abin da ku aikata wannan ba'un ta sababiyya ce ba ta cancanta bace ba ta magana cewa kun yi aiki da ya kai kima kaza don haka ladan da za a baku shine a baku aljanna ba wanda yake sai samu wannan kun fahimci abin misali da lissafa aikin kaza ai kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza sai a kwatanta shi da rahmar Allah da baiwar da yayi maka ta duniya da ta aljanna da ta lahira to abinda kai masa na da'a bai isa ka cancanci ba baka wannan aljanna din ba ai ko sakamako dadin aljanna ba za mu iya biya ba a irin abinda Allah ya mana ni'imar da Allah ya mana ta gani ya ba mu ido lafiyayye ya ba mu ji muke ji ga wasu can ba sa ji ga wani sun baya gani ya baka kafa kake takawa ka je gona ka je aiki ka je kasuwa ka je ina ne wani gurgu ne ba zai iya motsawa ba ko wannan aka ce ka biya ba za ka iya biya ba don haka babu abin da muke yi wai dan mun cancanci za mu samu kai na sakamako dan mun cancance shi sai dai Allah subhanahu wataala rahamarsa ce ita ce za ta sa mu cancanci shiga aljanna Allah ya mana rahamarsa sai ce wallahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah baya san adh-dhalimai bal yubghiduhum Allah baya san azzalimai amma yana kin su Allah mai kin azzalimai ne Allah baya san su wa yuhillu alaihim sakhatahu wa adhabahu kuma haka Allah zai sako musu ma'ana haka zai jefo musu a sakhatahu fushinsa wa adhabahu da kuma azabarsa Allah sai ce zalika wannan abin da muka baka labarin sa wannan isharan ismu ishara lil ba'id ishara ce zuwa ga wannan labari da aka gama na annabi Isa alaihi salatu wassalam natuluhu alayka muna karanta shi akan ka ta hanyar mun aiko mala'ika jibrilu ya gaya maka asali kuma usman suna cewa natluhu nan ma'ana nuzhiruhu wa nukhbiruka muna bayyana shi a gare ka wannan labarin yanzu abin da ya faru tun daga kissar imra'atu imran ai muka faro wannan abu hutun bana a cikin al-imran in ka dauko wannan kissa labarin matar imran har aka zo aka shiga haihuwar maryam maryam din kuma tazo ta haifi annabi isa duk a cikin wannan labarin muke to wannan labarin a dunkule baki ɗayan sa shine Allah ke ishara yake cewa zalika mun gane ma'ana zalika wannan abin da ya auku da muke gaya maka shi natluhu alayka min al-ayati muna karanta maka shi ne daga ayoyi ayoyi nan sawa'un al-kauniyya wal-matluwa didda ne nan matluwa ne tun daga maganar tilawa ta zo ciki ma'ana muna karanta maka waɗannan ayoyi da suka shafe waɗannan labarai da akwai ayat a cikin su na mu'jizozi kauniyya Allah ya mun gane wannan wadh-dhikr al-hakim da kuma ambato mai hikima sai malam yace wa hadha minnatun azimatun ala rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa ala ummatihi wannan wata baiwa ce da Allah yayi babba akan manzansa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da kuma al'ummarsa zan baiwa ce ko ba baiwa ba ce da zaka zauna da kirista duk abin da zai karanta a bible sai ka zo kai muqarana da wannan abin da Allah ya ba mu labari a cikin alqur'ani sai ka ji dadin karantawa namu na alqur'ani yafi gaskiyar labarin namu na alqur'ani yafi girmamawa ga annabawan da aka ba mu labarin su a ciki na alqur'ani yafi ta ina muka samu wannan ba Allah ne wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har muka samu ba to wannan baiwar ita ake nufi Allah ya mana wannan baiwar mu samu wannan information mu samu wannan ilimi gashi nasara nasu waɗanda aka ce wai sun halarci abun su ne suka zauna suka rubuta waɗannan abubuwa wai shi yasa nace wai wanda aka ce sun halarci lokacin da annabi isa aka yi masa kaza aka yi masa kaza su suka zauna suka rubuta wannan labari mun gane abin duk da cewa an saukar masa abin da aka saukar masa ya bace a hannunsu ba su kiyaye shi ba Allah mai kira ma bai alƙawarin kiyaye shi ba kun fahimci abin amma sai gashi Allah ba mu labari cikakke na yadda abubuwan suka auku wannan baiwa ce a gare mu ko ba baiwa ba ce to baiwa ce Allah ya mana kuma sai ya sanya a zuciyar dukkan musulmi akwai karramawa da girmamawa ga annabi isa ta yadda duk wani musulmi da baya san annabi isa baya girmama shi bai imani da shi ba to ya fita daga addinin musulunci su ko zaka ga mutum a cikin kirista za ka ga yanzu in ya nemi abin duniya ma ya rasa sai ya zagi Allah sai zagi annabi isa ana samu ne ko ba a samu amma za ka samu musulmi ne wannan ba Allah tsare to sai shi wannan minna sai da Allah yawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma al'ummarsa haifu anzala alaihi hadha dhikra alhakim yadda ya saukar musu da wannan alqur'ani mai hikima almuhkam yace hadha dhikra alhakima almuhkama almutqana almufassila lilahkami walhalal walharam wa akhbar alanbiya alaqdami wannan alqur'ani din wanda yake almuhkam wanda aka kyautata maganarsa duk abin da yake cikin sa haka Allah ya itqanin sa ba inda zaka ci gyaran Allah alqur'ani babu duk abin da kaji haka kalmomin suke haka kuma ya kamata a sashi haka kuma shi yafi kyau almutqan haka aka yi shi da kyau gare da shi sannan almufassila wanda yake bada labari daki daki da hukunce hukunce shine lil ahkami ga hukunce yake bayani shine tafsiri yayi bayani lil ahkami wajen hukunce hukunce na al halal wal haram kuru kuru gashi nan ai bayyana mana abu kaza halal ne abu kaza haram wa akhbar al anbiya da labarin annabawa duk labarin da zaka karanta na annabawa na sha bayyana mana wannan ko da shekara da ta gabata kaje ka dauko abin da zaka karanta a bible na kiristoci ko na yahudu sai ka zo in akwai kissar da akwai ta a can akwai ta a nan sai ka zo ka kwatanta yadda aka faɗe ta a can da yadda aka faɗe ta a nan a cikin alqur'ani sai ka ga yadda aka faɗe ta alqur'ani ya fi gaskiya ya fi daɗi ya fi girmama ga annaba ka duba kissar annabi yusuf yadda suka siffanta shi a matsayin mutum mai sha'awa mai kaza da kaza ku duba in ka karanta kissar annabi yusuf ba za ka ga wani lamari ba irin wannan na nuna mummunan abu ku duba kisar annabawa har yanzu kafin shi annabi Nuhu a ce yayi zina da ƴaƴansa mata wai dan duniya ta kara hayayyafa suka faɗi wannan lafazi dangane da annabi Nuhu alaihi salatu wasalam duk wani alkai in kana jin magana akan Allah subhanahu wataala a cikin bible kai ka dauka Allah abokin su ne haka suke magana ne to amma a qur'ani ba haka lafazin yake ba ba haka ma'anar take ba akwai girmamawa ta Allah daban sannan kuma girmamawa ta annabawa ita ma sama da yadda duk zaka samu an girmama wani annabi a kowanne irin zance da aka yi a duniya to shine yake fadar wannan magana al-mufassal lil ahkam wal halal wal haram wa asbar al anbiya ila aqdami wa ma ajra Allah ala aydihim da kuma abinda Allah ya gudanar da shi a hannayen su min al ayati al bayyinati na ayoyi bayyanannu wal mu'jizati al bahirati da kuma mu'jizozi masu kade hankali shine albahir abinda zai burge ka har ka rasa inda zaka yi shine abinda ke da albahir fa hadha alquran yaqussu alaina kull ma yanfa'una min alakhbar wannan qur'ani yana ba mu labarin dukkan abinda zai amfane mu na labarai wal ahkami da kuma hukunci hukunci labari gaskiya hukunci adalci haka yake fa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan sidqan fil akhbari adlan fil ahkami haka maganar alqur'ani take duk abin da Allah ya yi na hukunci ba za ka samu wani hukunci a tarihin dan adam da aka yi wannan hukuncin ya kusanci na Allah wajen adalci ba hukuncin Allah shine adalci duk da a zamanin yanzu zaka ji wasu suna ganin hukuncin Allah din nan aka ce shi za a yi haka wai wai somewhat barbaric haka zaka ji suna faɗa wai akwai barbarism a ciki akwai rashin tausayi a kira mutum dan yayi zina a ce a jefe shi rashin tausayi dan yayi bar addini a kashe shi in ya kashe wani a kashe shi yanzu kashe-kashen da ake a zamanin yanzu idan da daukar mataki ake duk wanda yake son a kashe shi yadda Allah madauki ya bamu labari walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun inda qisasin ake yi wa mutane daidai wa daidai zaka ga Allah yayi maganin kashe-kashen za su yi sauki amma zai da ake kashe dan adam jikin dan adam ya zama ba shi da wata kima a kashe shi a tsafi a kashe shi a ci naman jariri yanzu akwai kasashen da ake sayar da shi a restaurant a wannan duniyar da muke ciki duk saboda nisa da hanyar Allah subhanahu wa ta'ala to inda za a ce za a bi wannan shari'ar labaran duka gaskiya ne kuma sun fi tsarki hukuncen kuma duk sun fi adalci to da sai ka ga an zauna lafiya sai ce fa yahsulu fiha al-ilmu wal-ibra a waɗannan labarai akwai ilimi akwai ibra shine izna izna abun wa'azi yadda zaka dauki wa'azi domin dama dalilin alqur'ani kissoshin sa malamai kullun suna bayyana mana kissoshin da Allah ke bamu a cikin alqur'ani gabaɗayan su ba maqsudin su a cika mana labarin a bayyana mana komai kamar novel ba wanda ya saba karanta novel ya san yadda za a dauko kissa daga farko har a kare ta har kai ta tunanin wani da aka ambace shi ban sake jinsa ba ta ina zai sake fito ai yayi kaza ya kaza a can wuri kaza ya kare kamar wani film a qur'ani ba haka yake ba duk kissar da Allah ya bada labari a qur'ani ana bada labari ne gurgudan ku dau wa'azi a ciki dan haka ba so ake a kammala maka wani zance ba shi yasa zaka ga labari an yi shi an gutsutsira shi a wurare daban-daban kissar annabi Musa alaihi salatu wasalam ta fi yawaitu a cikin alqur'ani baki daya shi yasa sunan annabi Musa a cikin annabawa ba wanda ya kai shi yawa a cikin alqur'ani saboda me amma dauki misalin yadda Allah ke aiko annabi ya aiko manzo da sako yadda zai gogayya da waɗanda ba sa so da yadda kuma a ƙarshe a duniya za a ga ƙarshen masu wannan wato kiyayya ga sakon Allah yadda Allah ya yi wa Fir'aun to wannan misalan shi Allah ke bamu wuri kaza sai a ce kaza sai a ce kaza sai haka in ka tashi jero annabawa za a jero mana an aiko wani zuwa ga mutanensa ya ce kaza sun ce kaza lokacin da ake mana bayanin yadda hiwari ya faru tsakaninsu wani wurin daban wani wurin kuma sakamakon me aka yi musu bayan sun ki a wata ayar kuma ko wata surar wannan abin aka fi mai da hankali akai in ka lura ba maimaitawa ce wadda ba ta da fa'ida ba duk inda aka maimaita wata kissa to akwai fa'ida to wannan fa'idar ake so ka ɗauka shi yasa kamar yadda malam sa'adi ya yi mana a wannan littafi ɗin kuma shi yasa nake bin sa kalma-kalma don mu gane shi ya ɗauki waɗannan irin abubuwa ɗin ya fito da su ƙuru-ƙuru maimaita kissoshi ya faɗi kowace dalilin da yasa aka maimaita ga darasin da zaka ɗauka
kuma sannan ba ana fadar magana ne a Qur'ani kawai dan dadin zance ba a'a kowanne akwai misali kuma sannan ba mu bukatar sai mun dauko labaran banu Isra'ila daga Isra'iliyat sannan mu fahimci al-Qur'ani yana daga cikin babban abin da malam Sa'adi ya mai da hankali akan sa a cikin littafin sa don haka labaran al-Qur'ani labarai ne da fiha al-ilmu akwai ilimi a cikin su wal ibratu akwai kuma me izna sannan watathbitul fuadi akwai kuma tathbitul fuadi tabbatar da zuciya Allah madauki yana ga manzansa sallallahu alaihi wasallama kissoshi da muke baka na annabawa linuthabbita bihi fuadak muna baka labarin ne don mu tabbatar da zuciyarka ka natsu ka ji cewa a'a ba kai ne farau ba an aiko wasu ma gabaninka sun zo sun ce wa mutanen su kaza mutanen sun ki an halaka su wasu sun yi imani ga yadda suka zauna da su to kai ma dan mu tabbatar da zuciyarka ka nutsu cewa ba wani abu ne ya same ka ba ba aljannu ne suka shafe ka ba ba kuma wani tashin hankali zaka gani ba ba rashin lafiya ce ta same ka ba a'a a cikin kwanciyar hankali ka nutsu ka kwantar da hankalinka Allah na tare da kai shine wannan tasbitin don haka mu ma in muka karanta waɗannan kissoshi a Qur'ani mu ƙara jin wannan nutsuwa da kwantar da hankali da Allah ke mana a cikin Al-Qur'ani cewa ga yadda nada suka yi ga yadda aka yi musu ga kuma idan mu ma mun yi ga abin da zai same mu yace daga irin wannan ma huwa min a'zami rahmatin rabbil ibadi yana daga cikin abinda mafi shine mafi girman rahamar ubangijin bayi to bayan wannan kuma thumma qala ta'ala sai Allah madaukaki yace inna mathala isa inda allahi ka mathali adam kwatankwaci misalin annabi isa inda allahi a wurin allah ka mathali adam kamar annabi adam yake khalaqahu min turabin ya halice shi wannan khalaqahu ay khalaqa adam yau ba ana muqaranar ko ana kwatanta annabi isa da annabi adam ta bangaren halitta da turab ba haka ake nufi tashbihi ne tashbihi kuma qad yakunu min ba'dil awjuhi la min jami'il awjuhi ma'ana in aka ce ana siffanta abu da abu za su iya ɗaukar wato musharaka sun yi tarayya a wasu siffofi ba lallai ya zama sun yi tarayya a dukkan siffofi ba don haka nan abin da yake nufi khalaqahu min turabin ya halicce shi shi annabi adam daga turbaya thumma qala lahu kun fayakun sannan sai ya ce da shi kasance sai kasance wannan ayar lallai ita nan kanta za mu tsaya duk da naga lokaci ba zai ishe mu har mu ƙare can baki ɗaya ba me Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana a wannan aya kar mu manta asalin dalilin saukar wannan aya kamar da malamai suka ambata a bangaren abin da ya shafi asbabun nuzul shine zuwan kiristoci na garin Najran mun yi magana akan su bara sababin saukar da wannan sura baki ɗayanta garin Najran gari ne da yana nan har yanzu a kudancin Saudi Arabia kusa da Yemen ba shi da nisa sosai daga Yemen a garin da akwai kiristoci mun san tarihin yadda aka samu yahudu da nasara da yawa a Yemen tun lokacin da aka kori yahudawa daga Palestine kora ta ƙarshe a shekara ta 70 ƙarƙashin lokacin gwamna Titus lokacin daular Romawa da ya kore su kora ta ƙarshe daga Palestine suka farmatsa suka watsu zuwa kasashen Larabawa sun karanta littafansu na sha gaya mana da wannan zancen ko akwai wani annabi na ƙarshe da zai zo a wani gari mai yawan dabinai to sai suka shigo kasashen Larabawa duk inda suka samu gari mai dabinai suka zauna shi yasa daga nan ne aka samu Yahuda suka zauna a Madina tun kafin a samu al-Aws wal Khazraj to zaman da aka samu concentration na Yahudawa da Kiristoci a Yemen shine sababin tunda wannan gari na Najran ba shi da nisa da Yemen daga nan kuma aka samu adadi mai yawa na Kiristoci a garin Najran to a garin Najran aka samu waɗannan kiristoci wata ran suka gogun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallaci suka same shi yana zaune shine suke masa tambayoyi akan annabi Isa sai yake ba su labari yake gaya musu ga abin da Allah ya ce akan sa ga abin da Allah ya ce akan sa to a cikin abubuwan da yake kawo musu shine kawo musu wannan ku da kuke cewa kun ce annabi Isa Allah ne ko dan Allah an tambaye ku me dalili sai suka ce ai gashi yana abubuwan da ba mai yin su sai Allah na farko na kafin nan kuma haihuwarsa an haife shi da tsari na mu'ujiza miraculous haihuwa haka aka yi masa domin an ga uwa ta haifi da ba tare da uba ba sai suka ce su kristoci ai ba wani ne uban ba in ba Allah ba da ba dan haka ba da bai iya waɗannan abubuwan da yake ba wannan shine dalilin da yasa suka faɗi wannan to dan a ƙaryata musu wannan sai Allah ya ce inna masala isa indallahi ka masali adam kwatankwaci misalin annabi isa a wurin Allah ku duba ku ga sai ce indallahi a wurin Allah sai ce ka masali adam kamar annabi adam ne shi annabi adam ya yake malam az-zarkashi a cikin littafin su al-burhan da yake magana akan wannan mas'ala akan qiyas da yana suna cewa wannan aya asali ce da take nuna mana halattun yin qiyas tun daga shi an yi qiyasi na kamar wanda ibnu qayyim ke kira qiyasul illa qiyasul illa shine ilhaqu hukmin asli ila al-far'i li shabahin ma أو لعلة جامعة كما يدى ديما المسكي فتاة دي إبارات دي بندر معنى أرزك الدى حكمت أسلي أبي وفرعي أبي وليشي سبو دى أبن دي حدث لا إله وانا شاء جسمه قياس الإله كون قدم أنت قياس النبي إيسا أكي أكوى النبي آدم مي جامع الناس مي حدث يد ألا يحل تشيسو تحنير بما ماكي وانا شاء أكي كلوبا مغنر تحنير تنقايبا كون فهمت أبنى ma'ana shine al-zarkashi yake cewa wannan ana ce masa tashbihul gharib bil aqrab kwatanta wani abun mamaki da abin da yafi shi ban mamaki ko annabi isa halittarsa abun mamaki ce to halittar annabi adam kuma ta fita annabi isa abun mamaki to sai aka ce shine Allah yake cewa halittar annabi isa a wurin Allah in abun mamaki ne to kamar halittar annabi adam ce ita ma abun mamaki ce ta ma fi halittar annabi isa ban mamaki don haka idan halittar annabi isa za ta sanya ku ce annabi isa ya zama Allah ko dan Allah saboda an haife shi ba uba sai uwa to me za ku ce dangane da annabi adam da aka halice shi ba uban ba uwar shi kuma sai ku ce masa me kun fahimci abin yau don a kore wannan magana shine aka kawo abin da wannan siga to shine nan malaki cewa yukhbiru ta'ala muhtajjan 'ala an-nasara Allah madaki ya ambaci wannan aya yana kafa hujja akan kristoci azza'imina wadanda suke riya bi isa alaihi salam dangane da annabi isa ma laysa lahu bi haqqin abinda ba haqqinsa ba bi ghairi burhanin ba tare da hujja mai karfi kuru-kuru wadda ta isa a ce mata hujja shine burhan wala shubhatin ba kuma ma tare da shubha ba ma'ana abinda suka makalkale wa ma ba shubha bace ballantana ta zama hujja insha Allah ina sa ran dukkaninku kun san bambanci tsakanin hujja da shubha saboda yawan maimaita su da muke a darussa daban-daban da muke tare da ku alhamdulillah in an ce hujja ita ce abinda ya cancanta a kiran shi evidence sosai fact mai karfi da za a sa gaban mutum a ce wannan hujja ce saboda rashin damar a iya tunkuɗe ta shubha kuwa abinda ya kama da wannan hujja din amma kuma ba hujjar bane amma za a iya kama shi dai a ce to ai akwai kaza to in aka yi maka bayani za a gane kuma ba shi da ƙarfi sai ka aje shi to ni shi ake ce mu shubha mun fahimci abu duk wata hanya da wani ya kafa hujja da wani abu da yake gani misali duk hujjojin masu bid'a akan bid'ar su sunan su shubha ba hujja ba domin qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa zama hujja ga yin ayi wani abu wanda ba daidai ba yanzu wanda zai zo misali bari mu baku misali abinda muka karanta can baya a suratul baqara waɗanda suke cin riba ai suna kafa wata magana zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba to wannan sunan sa shubha kun bin ji abin da suke cewa ai ciniki da riba duk kaman abu ɗaya ne wa sai Allah ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba Allah ko ya halatta ciniki ya haramta riba to kun ga su kawai cewa suka yi tunda ne riba ma exchange ne ciniki ma exchange ne to ai duk ba laifi to sai a ce musu a'a ai ba iya exchange din ake kallo ba wai musanyen ake kallo ba akwai wani abu da ya kunsa wannan musanye ne da ƙari wancan kuma musanye ne daidai wa daidai to Allah adalci yake so to wanda ya makalewa kamanceceniya tsakanin ciniki da riba yace ga hujjarsa to ita ake ce mu shubuha dan ba hujja bace kun fahimce ne to haka nan wanda kristoci da zasu zo su ce annabi isa gashi ya tada matacce daga kabarin sa makaho da aka haife shi ba ido kwata kwata ba ya gani ya mayar masa da ido yana gani kuturu jikinsa ya miƙe sambal kalau lafiya ne duk annabi isa ne yayi wannan da ba dan shine Allah ba da ba zai iya wannan ba da Allah tabbi ko wannan sunansa hujja ko tunani kawai to wannan tunani wannan shi ake ce masa shubuha to shine nan ma sai malami yake cewa wannan asali ma bai kai a ce masa shubuha ba kun gane abu ba su da burhani hujja kenan wala shubuhatin ba su ma da ko shubuha domin wannan zancen ba abin kamawa bane sai ce bal bi za'mihim annahu laysa lahu walidu kawai saboda sun ne cewa ai ba shi da uba istahaqqa bidhalika an yakuna ibn Allah tunda ba shi da uba dan haka ya zama dan Allah yanzu Allah wannan shubuha ce bata kai shubuha ba ita abinda za a bata kama da dalili ma bai samu ba domin in haka ne kenan duk wanda ba shi da uba kenan sai a ce Allah ne ubansa wannan ba rashin hankalin da aka taba a duniya irin wannan in haka za a dauka dan haka wannan ba ma shubuha bace ballantana ta zama dalili aw sharikan lillahi fi rububiyyati ko su ce ya cancanci ya zama wato wani mai musharaka mai tarayya da Allah wajen haƙƙin rububiyya yayi halitta kamar da Allah yayi halitta yayi kaza kamar da Allah yayi abubuwan sa na rububiyya sai ce wa hadha laysa bi shubhatin fadlan an yakuna hujjatan wannan ba shubha bace ballantana shine mana fadlan ballantana ma hatta zama hujja li'anna khalqahu kadhalika min ayati llahi domin ku halittarsa da wannan sura din yana daga cikin ayoyin Allah mu'jizozi ne addalati ala tafarrudillahi bil khalqi wat tadbiri wanda suke nuni akan kadaituwar Allah da halitta da kuma tsara halittar abinda Allah madauki yayi ya halicci annabi Isa ta hanyar uwa ba tare da uba ba ai abun mamaki ne kawai ma'ana abu ne da za a ce wannan abun mamaki ne ba abu ne da za a ce ba zai yi ba dan da za a ce ba zai yi ba da sai a kalli wanda aka halitta ba uwa ba uba shine annabi Adam wannan kuma shi ake so hankalin mai kawo shine har malam Qurtubi ma yake cewa asali ma mun kula tashbihin yana zuwa ta wani bangare cewa Allah yana nuna mana ya halicci annabi Isa ba'da taurin ila taur min halin ila hal sannan ya busa masa rai daga wani mataki zuwa wani mataki sannan ya busa masa rai ai aiko mala'ika akai ya busa iska a iskan nan sai Allah ya sanya iskar ta dauki kwai wanda aka barbare shi Allah mai iko ne akan komai yanzu ba shi yake halitta mana komai ba ta ya halitta mana abu min lashai ko daga me ake haihuwar da namiji in an samu saduwa namiji da mace ai ana samun kwan namiji ya haɗu da kwan mace ne ko ba haka ba to Allah yana da ikon ai ya halicci abu ma kawai daga ba komai ma in yace ya kasance ya kasance to wannan dan a nuna mana mamaki sai aka busa iska ta shiga farjin mahaifiyar annabi Isa sai wannan abun ya zama ciki bayan da ba haka bane kuma ya bi mataki mataki aka busa masa rai ya zama mutum a cikin cikin mahaifiyarsa kuma sai aka haife shi normal haihuwa shi ko annabi Adam sai da aka tattara turbaya shine har Qurtubi yake cewa ba ma da turbaya kawai aka halice shi ba a turbayar sai da aka kwaba ta da ruwa ta zama clay ta zama mud ta zama abin nan tako da ta zama tako shine aka maida shakalin sa tsarin sa na dan adam sai da shekara 40 haka sannan aka busa masa rai kamar yadda shi ma annabi Isa sai da aka bi wani mataki aka bi wani mataki sannan aka busa masa rai wancan abun mamaki ne wannan abun mamaki ne in wannan bai cancanci a ce masa Allah ba to wancan ma ba za a ce masa Allah shikenan abin da yake so mu gani insha Allah gobe sai mu ci gaba mu karasa duk dai akan wannan zancen Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilimi mai amfani Allah kara tabbatar da mu a hanyar dade Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu da kwanciyar hankali Allah biya kowa bukatun san alheri وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك